barkanmu da saduwa a wannan safiya ta Lahadi yau 4 ga watan Ramadan bayan hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam shekara 1444 wanda kuma ya dace da 26 ga watan da 6 ne ko 26 ga watan 3 hijirar miladiya 2023 ci gaba da karatu na tafsirin alqur'ani mai girma kamar yadda muka yi magana jiya insha Allah yau zamu fara suratul hujurat suratul hujurat ita ce sura ta 49 sannan ina ga tana shafi ne na 515 kafin mu shiga cikin sura akwai wata baiwar Allah da ta musulunta jiya anan to akwai wata mata wacce ta aika mata da ko ta bata turmin zani guda daya da kuma kudi naira 1000 da kuma gero muna addu'a Allah ta'ala ya saka mata da alkhairi ya biya mata bukatunta na alkhairi ita kuma wacce ta musulunta da ita da mu gaba daya Allah ya tabbatar da mu da digadigen mu akan wannan addini har zuwa ƙarshen rayuwarmu. Insha Allah za mu fara suratul hujurat. Ta'am, ala bismillah.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم
Allah subhanahu wa ta'ala ya bude wannan suran bayan bismillahir rahmanir rahim suratul hujurat kamar yadda na fara ita ce sura ta 49 a cikin jerin surori na alqur'ani mai girma idan ka dauko lissafi tun daga suratul fatiha da suratul baqara ali imran suratul nisa'i suratul ma'ida Suratul An'am, Suratul A'raf, Suratul Anfal, Suratul Tauba, Suratul Yunus, kana ta tafiya har inda zaka zo daidai nan ita ce sura ta 49 a cikin jerin surorin Al-Qur'ani mai girma a wannan Al-Qur'ani da aini yake hannunmu amma kuma a jerin surorin da suka sauka a Al-Qur'ani ita ce sura ta 108 bambanci shine akwai bambanci tsakanin surar da ta sauka daga ita sai wannan daga ita sai wannan da kuma jerin surorin da suke alqur'ani mai girma in ka dauki suratul fatiha ita ce a sura ta farko a alqur'ani sai suratul baqara amma ba su ne surorin da suka sauka a farkon wahayi ba sura ta farko ita ce suratul ikra'a amma ga can wajen karshen jerin surori aka sata kun gane bambancin abun suratul baqara tana cikin surori na karshen sauka a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma na kuma ita ce sura ta biyu a jerin surorin alqur'ani to waɗannan jerin surorin su wane ne suka tsara su waye yasa wannan ita ce sura ta daya wannan ita ce ta biyu wannan ita ce ta uku jerin waɗannan surorin babu wani wanda ya tsara su manzon Allah da kanshi yace sahabbai ku sa wannan ita ce sura ta farko wannan ita ce sura ta kaza ina fata an gane shi yake ga sahabbai masu rubuta masa wahayi in aka sauko da sura yace ku sa ta auri kaza in aka sauko da ayoyi ku sa su a cikin sura kaza da kanshi ya karantar da su wannan ba su ne suka zauna suka ga dama suka tsara haka ba ina fata an gane saboda haka alqur'anin yake tun alawhil mahfuz kaman da Allah ya faɗa innahu alqur'anun majid fi lawhil mahfuz to wannan kenan sannan abu na uku wannan surar sura ce madaniya sura ce yar madina mun sha faɗa wurin karatuttuka ko malaman mu sun sha faɗa menene ma'ana a ce wannan suran yar makka ce wannan suran kuma yar madina ce ana nufin suran da ta sauka a cikin garin makka ake nufi ita ce sura makkiya ko yar makka sannan suran da ta sauka a cikin garin madina ita ake cewa sura madaniya malamai suka ce ba haka ake nufi ba abinda ake nufi da sura in an ce wannan suran makkiya ce ko sura ce yar makka ita ce surar da ta sauka kafin annabi hijira ya koma madina ko a wani gari ta sauka ina fata an gane idan an ce wannan surar kuma sura ce madaniya sura yar madina ita ce surar da aka saukar bayan manzon Allah ya hijira ya koma madina sallallahu alaihi wasallam to wannan surar ta sauka ne bayan hijira da ittifaqin malaman tafsiri ba su da sabani akai wannan kenan sannan kuma sunanta suratul hujurat malamai sun yi ittifaqi ba su da sabani kan sunan wannan suran suratul hujurat domin waɗansu surori zaka samu suna da suna sama da daya kamar suratul fatiha tana da sunaye da yawa kamar ka dauki suratul talaq tana da suna har guda biyu in ka dauki suratul fussilat tana da sunaye sama da daya in ka dauki suratul al-qital suratul muhammad kenan tana da sunaye suratul qital ko suratul muhammad to ire-iren wannan akwai waɗansu surori da suke da wannan amma irin suratul hujurat ba ta da wani suna sai wannan sura kaman ka dauki suratul rum da nassin hadisi ba ta da wani suna sai suratul rum an fahimci wannan abin da kyau a takeice wannan shine kadan daga cikin abin da ke da alaka da wannan surar babban abin da kuma take karantarwa mawdu'ahar ra'isi kenan tana karantar da musulmai yanda za su mu'amalanci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin da yake raye ko kuma bayan ya bar duniya sannan za ta koya wa mutane kyawawan ɗabi'u yanda za su zauna da juna yanda za su zamto masu kyawawan ɗabi'u yanda za a nusantar da su ko a tsawatar da su su guji waɗansu munanan ɗabi'u wannan kaɗan ne daga cikin duk ababen da za mu ƙaru da su a cikin wannan sura insha Allah Allah subhanahu wa ta'ala ya buɗe wannan suran da ya ayyuhal ladhina amanu ya kuma su imani Abdullahi bin Abbas Allah ya ƙara masa yadda yace duk lokacin da aka ce ya kuma su imani na ako ya ayyuhan nasu ako ya ayyuhal ladhina amanu to ya ayyuhan nasu ya ku mutane kowa ya shiga ciki da mutumin banza da mutumin kirki da musulmi da wanda ba musulmi ba da kirista da ba yahude da pagan da bamaguje kowa da kowa ya ayyuhan nasu kenan amma ya ayyuhal ladhina amanu ya ku waɗanda kuka yi imani shi yasa malamai suka ce sahabbai suna da wani daraja da su kadai za su iya cewa na'am in aka ki irin wannan kira domin lokacin da sura take sauka da suwa ake magana da sahabbai dan su ne a gaban annabi sallallahu alaihi wasallam idan aka ci ya ku masu imani sahabbai su ce na'am dan su tabbas masu imani ne annabi ya ba su wannan sheda kuma qur'ani ya ba su wannan sheda amma ni da kai muna fatan mu zanto daga cikin masu wannan imanin na gaskiya Allah ya samu a ciki ya ku masu imani la tuqaddimu baina dayillahi wa rasulihi sanan ibnu abbas ya sake cewa idan an kira masu imani to ɗayan biyu ne zai faru ko a ga musu wani alkhairi dan su aikata su samu lada ko kuma a ga musu wani mummunan aiki dan su guje shi su kuma gujewa fushin Allah subhanahu wataala shi yasa ake buƙatar mutum ya kasa kunnen shi za a yi kaman za a mishi wata magana ce mai muhimmanci shi yasa Allah ke kiran su da suna na imani ya kuma su imani la tuqaddimu baina dayillahi kar ku shiga gaban Allah da manzo la tuqaddimu baina dayillahi wa rasuli kar ku shige gaban Allah ku shige gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bi ma'ana kar ku wuce gaban su wajen kowane irin aiki na addini wajen kowane abu na rayuwa kar ku kuskura ku tsallake inda annabi tsaye da ku ina fata an gane waqifu inda amrihi wa nahyihi inji mai ahlari mutun ya tsaya inda aka umarce shi da kuma inda aka hana shi abinda aka ce kai to kar kai shi ka wuce gona da iri ina fata an gane abinda aka ce kar kai kar ma ka kusance shi shi yasa annabi yake cewa ma amartukum bihi fa'atu minhu mastata'tu duk abinda na umarce ku da ku aikata shi gurgurdan iyawon ku wa ma nahaitukum anhu fajtanibuhu duk abinda kuma nahane ku to ku guje shi gaba daya anan da aka ce la tuqaddimu bayna yaday Allah kar ku shige gaban Allah da manzo wa rasulihi kenan sai Allah ce wattaqullaha ku ji tsoron Allah ku tsare dokokin Allah wajen aikata abin da aka ce ku aikata da kuma barin abin da aka ce ku bari inna Allaha samiu alim lalle Allah sami'un mai ji ne sannan alimun masani ne kuma dangane da dukkan komai jiya mun yi magana akan in an ce Allah sami'un ne mai ji wani irin ji ake nufi haka ne ko in an ce kuma alimun masani ne masani dangane da dukkan komai kowani irin halitta sanin shi yana da iyaka akwai abin da baka sani ba zaka samu mutum ya iya tuka jirgin sama amma ban iya keke ba ana samu ko ba a samu zaka samu mutum yana tuka mota amma ban iya mashin ba ko ba ku taba gani ba ni din nan ina cikin su wallahi ban iya mashin ba ban taba tuka shi ba amma mota daga nan ko Lagos ma zan tuka amma ka bani mashin ka hada ni da aiki ko nan da bakin cross sai komanda ya ce maka ina fata an gane keke zaka samu ne ya iya mashin ya iya mota bin iya keke ba amma wanda suka iya keke kuma sun fi yawa saboda ko a yarinta dole zaka koyi keke duk abin da ka sani yana da iyaka ba zai a ce duk yanda mutun ya san Najeriya ya san kowane gari ba gari yake ina fata an gane a ce kowane gari kowane birni kowane kauye ka sani kana fada ma dariya za a maka a ce ya shanta kota ko da a bayan gidan ka kuma sai an fada ka ce ka san kowane gari a Najeriya ba zai yi ba to shi yasa sanin mutun yana da iyaka sanan duk ilimin mutun kuma na addini ne ko na boko akwai abin da bai sani ba zaka samu mutun yana da degree kala kala har guda 5 naga wani mai degree 5 yana da masters guda 3 amma dai a ga wani field kawai ya karanta abu kaga abin da bai sani ba yafi abin da ya sani yawa an fahimci wannan abin da kyau haka in ka dauki malaman addini kowa da akwai abin da ya kware kai hatta irin su Ibn Taymiyyah Allah musu rahama irin su Imam Suyuti da aka ce yayi rubutu a cikin komai amma an samu abin da bai rubutu akan shi ba ina fata an gane an ce Imam Suyuti babu wani fannin ilimi da bai rubutu akan shi ba ko tafsiri ne ko hadisi ne ko nahwu ne ko tarihi ko wane ne ba aka samu akwai abin da bai rubutu akai ba dan bai kware akan shi ba ina fata an gane to wannan yana nuna kaman gazawa ta dan adam kenan amma shi kuma Allah alimun ne dangane da dukkan komai ya san abin da ke boye ya san abin da ke bayyane dan adam kuma iya abin da ke bayyane kawai ya sani na sha ba ku misali idan yanzu aka tambaye mutum aka ce menene ke cikin aljihun aramu ba wanda ya sani sai shi haka ne ko ba haka ba ilimin gaibu ne wannan to idan kafin mu shigo masallaci sai ya ce mi akwai waya misali Samsung akwai 2000 akwai makullin machine dina misali to shi ya gaya min ni ya zama ilimi a guna ba gaibu ba kun gano wannan abin da kyau da wannan ne malamai suke cewa in mutum ya ce annabi ya san gaibu dan ya bada labarin abin da ya wuce ya bada labarin abin da zai zo a nan gaba malamai suka ce wannan ba ilimin gaibu bane Allah ne ya sanar da shi shi aurin shi ilimi ne ina fata an gane Allah ya ce ya ku masu imani kar ku shige gaban Allah da manzo a wajen kowane irin aiki aiki ne na ibada misali sallar azhar an ce kai raka'a 4 da kai raka'a 5 da gangan sallar ta baci ba wani sujjadan ma da zakai in kai akan kuskure ne zakai sujjadan ba'adi an gane ko in kai sallar azhar raka'a 3 sallar ta baci in kai da gangan babu sallan ba wani sujjada in kai da kuskure kuma ka karo raka ɗayan da ka manta ka yi sujjadan ba'di. Sallan haka asuba in kai raka'a uku sallan ta lalace. Wata rana wata mata wasu malami sun je wa'azi a Jos. Ina jin na taɓa ba da labarin nan ko a nan ko a wurin karatu a Lagos ne ban sani ba. Aka yi wa'azi amma dattijiya ce tsohuwa ce. Sai aka zo ana tambaya. Sai ta daga hannu. Me tambayar ki baba ta ce sallar asuba raka'a nawa ake? Ta shekara ya kai wurin 70 ko sama da haka. Kuma musulma ce ba musulunta ta yi ba, a musulunci aka haife ta. Ta ce wai raka'a nawa ne sallar asuba? Sai shi malamin sai Allah ba shi hikima. Bai gaya mata raka'a biyu bane. Sai ce to baba ke raka'a nawa kike? A shi ne abin da ya kamata ya zo cikin hankalinka, ko ba ka ba, tun da ai tana sallan ba yau za ta fara ba. Ya ce to ke raka'a nawa kike? Ta ce raka'a takwas. Ta zama sarkin sallah kenan. Wani daga cikin manyan malamai ne fa wannan abin ya faru da shi. Sai ya ce to raka'a takwas din me yasa kike raka'a takwas? Ta ce saboda ta ga an yi bacci an huta. Sai a yi sallah da yawa. To kaga wannan ta wuce gaban Allah da manzo kenan, ko baka ba? Duk imanin annabi ma raka'a biyu yi. Amma ita tun ta yi bacci ta huta ta ce a raka'a takwas. To ka'idan ibada, ibadan da ake Allah ya karba sai ka yi ta yanda Allah da annabi suka ci. Misali Sheikh Usman bin Fodiyo, Allah mishi rahama, Shehu dan Fodiyo, Shehu Mujaddadi, ya kawo kissa a cikin Ihya'u Sunnah wa Ikmadul Bid'ah. Wani bawan Allah ne ya ji an ce duk wanda ya salla ya karanta subhanallahi 33, walhamdulillahi 33, wallahu akbar 33, sai cika da la ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir. Ga ladan da Allah zai bashi, za a kankare masa zunuban shi kanana koda sun kai yawan kumfan teku. Shi dai tashi sai ya kara, sai yake sama da haka. Tunda ya ji an ce ga ladan da za a samu, to shi a tunanin shi idan yayi sama da haka kuma ladan zai karu. Ina fata an gane. To da yake Allah na son shi da rahama, yana bacci sai ya mafarki. Yayi mafarki cewa ya mutu kuma an tashi kiyama, ka san in bacci ya dadi. Sai kaga wai ka mutu. Ana sallan gawonka duk kana gani. Da aka tashi kiyama sai ana kiran ina masu tasbihi bayan sallan farilla, suna zuwa ana ba su sakamako. Yazo sai aka kore shi. Shine sai yake cewa shi ma fa yayi, aka ce akai baka yi ba. Yace wallahi yayi. Aka ce guda nawa kake? Sai ya faɗi adadin da yake yafi wanda annabi ya faɗa yawa. Yace shi yayi ne saboda ya samu lada mai yawa. Aka ce to ai baka yi ba. Idan kana so ka samu lada sai kai adadin da annabin yace kai. Ina fata an gane. Duk inda annabi ya ce ai guda, ai abu guda uku, to kana yin biyar ko goma babu lada, ka rusa abu. Sai dai abun da ya bar shi kofa a bude kamar salatin annabi. Idan kai kafa miliyan zaka samu lada. In kai daya za a baka lada, in kai goma ko dubu wannan an bar shi ne kofa a bude. Idan kamar istighfari kofa ne a bude, in kai dubu kai dari duk akwai lada. Kamar subhanallahi ko hailala ko duk abin da shafi zikirin da aka bar shi a bude, kamar karatun alqur'ani da wanda ya karanta shafi daya ko sura daya da wanda izu goma misali da wanda sauke qur'ani, wannan bashi da iyaka bisa kauli raji. Ina fata an gane ma'anan la tuqaddimu bayna yaday la, kar ku shige gaba abinda Allah ya ce ayi ku kara ku wuce su. Wannan yana shiga babin bid'a. Na daga cikin matsalan da bid'a ke da shi shine a kullun shedan zai raya maka cewa lada zaka samu. To shi kuma kana samun lada ne in ka dace da karantarwar annabi sallallahu alaihi wasallam. Shi duk aikin ibada abu biyu yake sa Allah ya karbi aiki. Na farko ikhlasi, kai abun dan Allah. Duk abun da kai ba dan Allah ba babu lada. Duk abun da kai dan ka burge wani ko wasu, to tun daga nan aikin ya rushe. Asasi ko foundation na kowane aikin ibada shine kai wannan abun dan Allah. Ko karatun Qur'ani kake, ka zo kana yi kawai dan ka burge wani babu lada. Da wannan ne malamai suke cewa menene hukuncin musabaka? Wanda yake musabaka lokacin da yake karatu me yake so a bashi? Maki. Aram makuya guri ba. Ina fata an gane. Abu ne na ilimi da malamai suke tattauna shi. Suka ce to idan an ci abun ya halatta amma lokacin da yake karatu dan ya zama na daya ko dan a bashi mashin ko dan a bashi mota ya burge alƙalai suka ce akwai lada a lokacin na bar muku shi ku je ku tattauna arama ka mana amsan gobe ina fata an gane ba muna cikin malaman da ke wai rushe musabaka bane ba wannan gaban malamai suke tattaunawa ina fata an gane asalin kirkiro musabaka dan a encouraging yara ne su dage da karatun Qur'ani ina fata an gane amma duk abin da ake in ba ana taka masa birki ba sai a wuce gona da iri kun fahimci wannan abin da kyau kowanne irin abu ne in ka dauki misali maulidi waɗanda suke maulidi asali da kyakkyawan niyya suka fara shi haka ne ko ba haka ba sai sa Ibn Taymiyyah Allah mishi rahama yake cewa Allah zai iya ba su lada akan son annabi ba akan bid'an da suka yi ba dan son annabi karan kanshi ibada ne kawai ka ji kana kaudan annabi ma ka samu lada ko baka ce komai ba fa a zuciyarka ka ji kana son annabi wannan abun kadai Allah sai baka lada to sai aka zo aka fara maulidi ana tuna aihuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai aka fara kuma wuce gona da iri da kide-kide da rere da cakuduwa maza da mata da wane ne wannan bai kama da addini ba kun fahimci wannan abun da kyau asali maulidin da ake da a zo a taru a karanta shiriniya a tarihin annabi an haife shi kaza Amina ta ga haske irin wannan yanzu sai aka daina wannan abu ha da wai abun nan kaga masu kida da rawa na manta abun da ake kiran su ma kamar yanda ka san irin rafas na America din nan ko duk kuma da sunan san annabi alal misali to duk abu na ibada kowanne iri ne za a kirkiro abu mai kyau amma sai a zo a wuce gona da iri an fahimci wannan abun da kyau la tuqaddimu bayna yaday Allahi wa rasulihi kar ku wuce gaban Allah da banzo a cikin kowanne irin aiki na ibada wattaqullaha ku tsane dokokin Allah innallaha samiul alim lalle Allah mai ji ne dangane da dukkan komai alimun masani ne kuma dangane da dukkan komai sai Allah ce
ya ayyuhal ladina amanu la tarfa'u أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون
Allah subhanahu wa ta'ala ya saki kiran masu imani ya ayyuhal ladhina amanu ya kuma su imani la tarfa'u aswatakum kar ku daga muryoyinku fawqa sautin nabi sama da muryan annabi sallallahu alaihi wa sallam wala tajharu lahu bil qawl kar kuma ku daga mishi murya a lokacin da kuke magana da shi ka jahari ba'dikum li ba'din kamar da sashin ku yake bayyana wa sashi muryan shi ai kar ku bayyana wa annabi murya ku daga murya bil qawli da magana lokacin da kuke magana da shi ka jahari ba'dikum li ba'din kamar da sashin ku ke magana da sashi kamar da sashin ku ke daga wa sashi murya an tahbata a'malukum sakamakon aikata hakan sai ku ruguje ayyukanku ayyukanku na lada su lalace wa antum la tash'urun alhali kuma ku ba ku sani ba alhali kuma aikata hakan akan kuskure wannan aya Allah ya ce ya kuma su imani la tarfa'u aswatakum kar ku daga muryoyinku fawqa sautin nabi sama da muryan annabi malaman tafsiri sun tattauna dangane da sababin saukan wannan aya Imam al-Bukhari Allah mishi rahama ya rawaito a cikin Sahihul Bukhari da ruwaya daban-daban daga ciki akwai ruwayan Anas ibn Malik Allah ta'ala ya kara wa Ibn Abi Mulaika yake cewa kadal khairani an yahlika Abu Bakr wa Umar, yace waɗannan mutanen guda biyu masu alkhairi Abu Bakr da Umar saura kaɗan su halaka. Dalilin su aka saukar da wannan aya, akwai wasu jama'a daga Banu Tamim, kabilu ne daga cikin kabilun Larabawa, kamar da muka sha faɗa Larabawa kabilu ne gida-gida kamar yadda kowane yare yake, kamar ka ce Kanawa, ka ce Zazzagawa, ka ce Katsinawa, misali haka duk Hausawa ne, amma kuma misali kamar gidaje ne haka a kowane yare, ko a Fulatanci ne ko a Turanci ne za ka samu a kowannan abu, haka a Yarbanci da duk wanda ya san yarurruka. To Banu Tamim sai suka zo wurin Annabi sallallahu alaihi wasallam, suka ce suna so ya nada musu shugaba a cikin su. Sai Sayyidina Abu Bakar Allah kara masa yadda sai faɗi sunan wani, yace Abawa Ka ibn Ma'bad, a nada ya zama shine shugaba, bi ma'ana kaman dama ya san mutanen. Sun zo suka ce ya Rasulullahi ka nada mana shugaba a cikin mu. Abu Bakar yana gunsa yace a nada wani, ila ya san wanan ya cancanta, ya san ilimin shi, ya san kwarewan shi, sai yace shi ya zabi wani Annabi nada shi. Sai Sayyidina Umar sai yace a nada Aqra ibn Habis. Sayyidina Umar he saba Abu Bakar, yace a shi kuma yana ganin ga wanda ya cancanta a nada. Kun gane ma'anan magana? Jama'a ne da yawa suka zo wurin Annabi, suka ce suna so a zaba musu shugaba a cikin su. Saboda me? Annabi ya hana mutane su zauna babu shugaba. Duk inda aka samu taron mutane dole a samu shugaba. Yasa aka samu a komai akwai shugaba. Shugaban yan acaba, shugaban yan keke nafif, shugaban yan kasuwa. A kasuwar ma akwai shugaban yan kayan gwari, akwai shugaban yan doya, ko ba haka ba? Kowa da shugaban su, wannan haka musulunci yake so. Kowane bangare a samu waye shugaba. Musulunci bai da a zauna karazube ba. To shine sai su ma suka ce to ga sunan tawaga ne a nada musu shugaba. Abu Bakar As-Siddiq yana da candidate din shi. Sai ya ce a nada Qaqa ibn Ma'bad. Sayyidina Umar ya ce a nada wani Aqra ibn Habis. Abu Bakar sai ranshi ya baci. Sai ya ce ma aratta illa khilafi. Ba abun da ya safa Umar kai wannan sai kawai dan ka saba ni. Kawai abun da na zaba ne ba ka so. Dan adam ne, sahabbai ma suna faɗa da juna, ina fata an gane. Su saba a yi rikici amma a take kuma sai a shirya saboda karfin imani. Su ba sa gaba. To shine sai Sayyidina Umar ya ce ma aratu khilafaka, ni ba so nake na saba maka ba. To dan me sai aka fara jayayya. Har suka fara cacar baki, kuma Annabi yana zaune a wurin. Yana kallon su bai ce komai ba. To akan wannan cacar bakin da suke kuma a gaban Annabi suka dinga daga murya. Sai Allah ya sako da wannan aya. Ya ku masu imani, la tarfa'u aswatakum, kar ku daga muryoyinku fauka sautin nabi, sama da muryan Annabi sallallahu alaihi wasallam. Wani daga cikin sahabbai yace tunda wannan ayan ta sauka, Sayyidina Umar idan yazo yana magana da Annabi lokacin Annabi ma baya jin me yake ce mishi, sahabin tsoro. Sai Annabi ya ce ban ji me kace ba, maimaita me kace, kaga imani ko? Kuma anan wani abu da zai baka mamaki, da Allah ya tashi saukar da ayan bai kira sunan su ba, ko bai ce ba ya kuma su daga murya, yace ya kuma su imani. Kaga akwai girmamawa a ciki, hatta Allah ya gina girmama sahabbai. Yasa duk wata aqida a duniya da ta gino akan zagin sahabbai ko musu sharri ko kokarin gano ina suke kuskure, to wannan ba aqidar musulunci bane ba. A kullun su sahabbai, abinda Imamu na Malik yace kaman ka samu farin doki ne gaba ɗayan shi fari tas, amma yana da digon baki a jikin shi, digon bakin da bai fi girman kwandala ba. Yanzu an daina karban kwandala ko? To misali kaman girman kwandala ko girman kobo, sai aka samu a kafan doki akwai wani wuɗan shati yayi baki, sai ka kalli dokin ka ce ga bakin doki, ka kace ka makareci. Haka ne ko ba haka ba? Doki ne fari tas, haka Imamu na Malik yace, amma a kafan shi aka samu wani dan shatin baki, sai ka ce wannan dokin baki ne, ka cika azzalumi, ka zalunci dokin nan. Haka sahabbai suke ayyukan ladan su, suna da 99 na lada, suna da kuskure guda daya, dan ko a jarrabawa ne me ka samu karshen cin jarrabawa kenan tun malamai sun tsani ka samu 100 bisa 100 sun tsani wannan abun duk sai hay sun rage guda daya haka ne ko arama to anan sahabbai ba annabawa bane ba suna da kuskure suna da daidai amma in ka kwatanta daidan su da kuskuren su kamar wanda ya jarrabawa ne ya cice 70 da wani abu ya fadi ragowa to Allah sai ya ce da Sayyidina Abubakar da Umar ya ku masu imani bai ce ba ya Abubakar da Umar dan me kuka aikata abu kaza ko kar ku ƙara aikata abu kaza Allah bai kira sunan su ba bai ce ba ya ku masu daga murya a gaban annabi a ya ayyuhal ladina amanu ya ku masu imani la tarfa'u aswatakum kar ku daga muryoyinku fawqa sautin nabi sama da muryar annabi sannan gaba ta biyu wala tajharu lahu bil qawli wasu malamai suka ce wannan gabar tana da alaka ne da ayin da ke kusar karshen suratul nur la taj'alu du'a ar-rasul bainakum ka du'a ba'dukum ba'da kar ku dinga kiran annabi yanda kuke kiran junanku misali kace usman kace abubakar umar ali shi kar ku kira shi da muhammadu ina fata an gane sai dai kar ku ci ya muhammad sai dai ya abul qasim ya baban qasim ko kuma ya rasulullah ya nabiyullah irin wannan abu yasa duk qur'ani babu inda Allah ya kira annabi ma da sunan shi tun daga farko har ƙarshe ko wani annabi Allah na kiran sunan shi ya musa aqbil wala takhaf innaka minal aminina Allah ya ce ya musa ya kira shi da sunan shi wana dainahu anya ibrahima qad saddaqata ru'ya ya shu'aibu ya wani ya nuhu ko wani annabi Allah zai kira sunan shi qarara amma annabi sai ya ayyuhan nabiyyu ya ayyuhar rasul ya ayyuhal muddathir ya ayyuhal muzammil da suna guda hudu Allah ya kira shi alqur'ani mai girma saboda me saboda girmamawa to kai ma karka kira annabi da ya muhammadu shi yasa Allah jikan bashir dan dago da ya waka ya muhammadu ka kula da ni a cikin masoya ka sa da ni to wannan kalman ya muhammadu ka kula da ni kuskure ne ina fata an gane shi ba yayi shi ne akan ganganci ba muna bashi wannan uzurin an gane ko yayi shi ne akan rashin sani ko tsananin bege da kauna ta ebe shi ina fata an gane to a ciki kuskure guda biyu ne ya muhammadu aka ce wannan gabar ba a kira annabi da ya muhammadu sai da ya rasulullahi dan Allah ya ce kar ku sanya kiran annabi kamar yadda kuke kiran junanku kowa a duniya zaka kira shi da sunan shi amma ko mahaifinka ai ba za ka yi kiran shi da sunan shi ba ko ba haka ba a gaban shi kace ya wane sai da kace baba ko alhaji ko wani abu ko duk sunan da ake kiran shi da shi haka mahaifiyarka ba za ka kiranta da sunanta ba misali in dai kai dan arziki ne ko ba haka ba sai da ka kira ta da wani suna da daban ko hajiya ko mama ko ma menene to idan har iyayenka ba za ka iya kiran su ba dan me za ka kira annabi kace mishi ya muhammadu bayan kuma karara cikin alqur'ani ma Allah ya hana domin in ka kira mahaifinka ko mahaifiyarka da sunanta ba wai ka aikata haramun ne da Allah zai kama ka da laifi ba sai dai in kai saboda raini ina fata an gane niyyanka na kiran sunan da shi Allah zai kama ka in kai ne kai kai normal ne babu zunubi sai dai a ce baka kyauta ba bai halatta kai haka ba amma in kai ne saboda ka raina ta ko ka raina shi nan kuma Allah zai kama ka da laifi amma shi annabi ta ko ina ba a yadda ka kira shi da sunan shi ba Allah ce kar ku sanya kiran annabi da sunan shi kamar yadda kuke kiran junanku a wannan gaban akwai asar ya tabbata a cikin sahihul bukhari daga ana san malik Allah ta'ala ya kara masa yadda akwai wani daga cikin sahabbai ana ce da shi qais ibn thabit to shi wannan qais thabit ibn qais sunan shi thabitu dan qaisu thabit ibn qais daga cikin sahabbai shi a halittar shi mutum ne mai babban murya kasa akwai wanda dabi'an shi maganar shi yana da bai iya magana a hankali ba kuma koya zaka yi da shi sai sa ma ba a sirru da irin waɗannan yana maka sirru kuma wani ma yana ji ina fata an gane ana samu cikin maza da mata akwai wanda suke da babban murya to shi halittar shi yana daga murya in yana magana bai iya magana a hankali ba da wannan ayat ta sauka sai ya dauka da shi ake an gane ko saboda shin yazo wurin annabi haka maganar shi yake sama sama amma kuma halittar sa ce haka ba yanda ya iya tun daga ranan da ya ji wannan ayan ya ayyuhallazina amanu ya kuma su imani la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi kar ku daga muryan ku sama da muryan annabi kawai sai koma gida ya tare ya daina fita kuma yana zaune yana ta kuka Allah ya sauko da aya akan shi kaga zargi ko wail kuma ba da shi Allah yake ba ya koma yana ta kuka ce shi kan shi kenan dan a ƙarshe Allah ya ce an tahbata a'malukum daga muryan da kuke a gaban annabi zai sa aikin ku na lada duk ya rushe yace shikenan shi kan aikin shi alalace shi kan ya zama dan wuta kawo jira yake mutuwa ta zo ya tafi jahannama ya shiga cikin tashin hankali wata kwana ɗaya kwana biyu annabi sai ya daina ganin shi ka san a cikin taro akwai wanda duk ran da bai zo ba sai an gane ko saboda baya ji ko saboda ya cika surutu ko saboda muryar shi kaza ina fa ko dai wani dalili to annabi yana gane sahabban shi duk wanda bai gan shi bai na gane wani bai zo ba saboda wani dalili sai ka cewa kai yau fa ba ma jin muryar nan mai kauri din nan kwana ɗaya kwana biyu sai tambaya ina wani ne kan bana gani shi lafiya kuwa sai wani ya tafi gidan shi a wata ruwaya wasu sahabbai suka tafi gidan shi suka ce annabi fa yana ta tambayin labarin ka wai lafiya baya ganinka yace lafiya kalau ina aini ba ni ba wurin annabi kuma haka kawai naje ina ta daga murya Allah sauko da aya a kaina suka same shi ya yana zaune ya hada kanshi da gwiwa irin zaman nan na damuwa shi kullun haka yake je yi sallah ya dawo ya daina fita sai aka dawo aka gaya wa annabi aka ce ya rasulullahi ai wane fa yana nan lafiyar shi kalau ya daina fita ne ya tare a gida annabi ce me ya faru wai saboda an saukar da aya an ce shi dan wuta ne saboda yana da babban murya shi ba zai iya kasa kasa da muryar shi ba haka halittar shi yake yana daga murya kullun aka sauko da aya shi kan shi kenan ba shi ba aljanna annabi ce ku koma ku gaya mishi shi ba dan wuta bane huwa min ahlil jannati ku je ku bashi labari shi dan aljanna ne ina fata an gane sahabbai suka koma a guje aka ce ga wani sabon labari kuma ai wannan ayin ba da kai ake ba gaba da annabi ya ce ma kai dan aljanna ne haka sha samu sa tafiket ko ba haka ba of return ko to shine Anas dan Malik yace wannan sahabin Sabit bin Qais yace muna ganin shi a cikin mu muna masa kallon ga dan aljanna daga ranar kuma sai kara matsayi ina fata an gane to anan me ya bashi wannan matsayin in aka tambaye ku me ya bashi wannan matsayin zunzurutun ganin girman Allah da manzon shi ko ba haka ba me yasa ya shiga damuwa saboda an ce yana daga murya sama da muryan annabi saboda haka aikin shi ya lalace ba fa da shi ake ba amma ya shiga cikin damuwa da tashin hankali amma yau wani ka ja aya ka ja hadisi ko a jikin shi shi yana ganin ma kwata kwata ba da shi ake ba ina fata an gane wata rana a Saudiya lokacin aikin haji ko sai akwai waɗanda ake dauka suna yawo suna wa'azi daliban jami'a suna yi waɗanda suke nan suke zuwa suna yi ina tunawa wata rana muna tare da wasu daga cikin malamanmu malaman Kano ne sai aka zo wani taron wasu alhazi za a musu wa'azi wani alhaji ga can mata ku je ku musu wa'azi wallahi haka yace wasu ba sa bukatan wa'azin nan su sun san komai to kaga yanzu wannan wani aya zaka ja mishi wai shi wa aje wa ga can taron mata aje a musu wa'azi kaga shi dan aljanna ne kenan ko a takaice dai shine kaga rashin ganin girman Allah da manzo kenan shi yasa malamai suka ce baka zamuwa mai imani sai an karanta maka hadisi ko aya yau a karanta gobe a karanta jibi baka ji an dame ka da wannan ayin da hadisin ba shine imanin kai cika a duran da aka ce Allah ya ce kana ganin girman magana in aka ce manzon Allah ya ce kana ganin girman magana to da wannan ne Sabit bin Qais ya samu matsayin da har annabi ya ce da shi dan aljanna ne Allah ya ba mu albarkacin su sai Allah ya ce ni
innal ladina yaghubuna aswatahum inda rasulillahi ulaa أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم.
وبنجي إن الذين يغضون أصواتهم للي waɗanda suke kasa-kasa da muryoyinsu inda rasulullahi a wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ulaika irin waɗannan mutanen, imtahana Allahu qulubahum littaqwa, Allah ya cika zukatansu da imani. Ɗaya daga cikin manyan malamanmu a Dr. Muhammadu Sani Rijeli mu haka ya fassara wannan ayan. Yace imtahana Allahu qulubahum, karkace Allah ya jarrabi zukatansu, Allah ya cika zukatansu da takawa, bi ma'ana ya cika zukatansu da imani. Allah ce lahum magfiratun, suna da wani irin gafara daga wurin Allah subhanahu wa ta'ala, wa ajrun azim, suna da kuma wani irin lada mai girma. Anan da Allah ce innal ladhina yughudduna aswatahum, lalle tabbas waɗannan da suke kasa-kasa da muryoyinsu, suke tausasa muryoyinsu, inda rasulullahi a wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Shi yasa na gaya muku asar ya tabbata sayyidina Umar, tunda aka hana su daga murya a wurin annabi bai ƙara yin magana da ƙarfi ba, ko da annabi ma yake magana, har sai annabi ya ce Umar bana jin fa abin da kake cewa, ka ɗan ɗaga muryanka. So da tsaban ganin girman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma tsoron kar su fada cikin an tahabata a'malukum wa antum la tashurun. Wata rana sayyidina Umar bin Khattab, Allah kara masa yadda, a masallacin Madina, masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam, a daidai inda ake zuwa ziyara kabarin annabi alaihi salatu wassalam, sai ji waɗansu mutane guda biyu suna ta ɗaga murya suna magana da ƙarfi. Sayyidina Umar sai ya ce da su, kun san inda kuke kuwa kuke daga murya kuna magana haka? Ya tsawata musu ya ce, kun san wurin da kuke kuwa kuna daga murya? Sai ya ce da su, ku ɗan wani gari ne? Ya ce, daga wani gari kuka zo? Suka ce, sun zo ne daga Ta'ifa. Ta'if wani gari ne a Saudi Arabia, tsakanin shi da Makka kamar kilomita 70 ko 70 da wani abu. Sai sayyidina Umar ya ce, wallahi kun yi sa, inda ku ƴan Madina ne, da sai kun gaya wa ayazaki, zan sa a kama ku ne a zane ku. Saboda me? Saboda sun zo wurin kabarin annabi suna daga murya. Shine malami suka ce, yanda Allah ya hana daga murya a gaban annabi yana raye, haka ya zama haramun kuma ka je masallaci annabi kana daga murya ko da baya raye. An gane ku? Saboda girman annabi, ana girmama shi ne hayyana wa mayyitan. Annabi yana raye a girmama shi, baya raye a girmama shi. Ke sa idan masu imani suka je wurin kabarin annabi ma ba sa iya magana da ƙarfi, saboda ganin girman annabi. Amma yau za ka je ga ana ture-ture ga duk wanda ya san wannan, kaga ana ture wuti ba mutunci. Misali, kuma ka zo ne fa ka ziyarci annabi da Abubakar da Umar as-Siddiqu, Allah ya kiyaye. A takaice dai, duk wanda Allah ba shi daman zuwa aikin hajji ko umra, in har ka je ziyara masallacin annabi banda daga murya, ka ɗauka kamar annabin yana nan, kai ma ka shiga cikin wannan ayan, la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi, kar ku daga murya sama da muryan annabi. Allah kuma ya ce, innal ladhina yughudduna aswatahum inda rasulillah, lallai waɗanda suke kasa-kasa da muryoyinsu, waɗanda ba sa daga murya a wurin annabi, ula'ika alladhina tahana Allahu qulubahum littaqwa, irin waɗannan mutanen su ne waɗanda Allah ya cika zukatansu da imani, ya cika zukatansu da taqwa. Lahum maghfiratun, suna da wani irin gafara mai girma, wa ajrun azim, suna da wani irin kuma lada mai girma. Malami suka ce, duk inda Allah ya ce ajrun azim, ana nufin aljanna. In an ce wani irin lada mai girma cikin Qur'ani, aljanna ake nufi, dan babu ladan da Allah zai baka sama da aljanna. Ina fata an gane, duk wani lada da zaka samu ai kasa yake da aljanna, aljanna shine babban sakamako. Dan saboda me ake neman lada? Dan ladan ya taru ya taru ya yawa har ka shiga aljanna. Ba haka bane ba? To shi yasa idan an ce zunubi ai lada mai girma a Qur'ani, to aljanna ake ne. Dan Allah ya ce lahum makratun wa ajrun azim wa ajran azima, ana nufin aljanna. Allah ya sa mu a ciki. Aljanna ita ce abin da Allah ke bawa masu imani sakamakon ayyukan da suke. A wannan gaban malamai suke cewa babu aikin da zaka yi wai wannan aikin kadai yasa shine Allah zai baka aljanna. Wannan aikin sababi ne, amma Allah zai baka aljanna ne saboda falalan shi da rahaman shi. Duk sallan da zaka yi, duk sallan da zaki yi, da azumi, da aikin hajji, da umra, da zakka, da komai, da sadaka, da sada zumunci, da wani ne, in aka tare yawan ladan gaba daya, sai Allah ce to zo mu yi misali ka biya ni ladan ni'ima da na maka na gani, da ni'ima na ji, da ni'ima na magana, da ni'ima na iskan da kake shaka, ya za a yi? Dan free of charge ne, ko ba haka ba? Allah baya karban kuɗi. Na sha gaya muku na ce inda a ce iskan da muke shaka a hannun gwamnati yake, za mu shake ta? Za a yi cashless policy kenan na iska, ko ba haka ba? Ko kuma a ce da jinka da ganinka da magananka a hannun gwamnati yake, zai zama kamar wutan nefa? Sai ka sai kati, in baka angon kati kuma kullum ba wuta. Allah sauwake. A takaice dai, ni'iman da Allah ya maka in aka tattara su ba su kai Allah baka aljanna ba. Kullum ka dinga jin wannan a cikin ranka, wallahi sai ka huta. Kar ka dauka wai sallan da kake da dan wani wuridinka kadai kai ka cancanta baka aljanna, sai da Allah baka aljanna dan rahaman shi da falalan shi. Sai sa annabi ya ce babu wanda zai shiga aljanna dan aikin shi. Yace ko ni illa an yatagammada ni Allah bi rahmatihi, sai fa in Allah ya lullube ni da rahama shi. Sannan annabi ce ma adari ma yaf'alu bi wala bikum, gobe kiyama fa ni ma ban sanya Allah zai da ni ba balle ku, da ni da ku duk ban sanya za a yi da mu ba. Duk da mun san annabi aljanna zai tafi, aljanna ma mafi kololuwa, yana faɗa ne saboda tawazu. Ina fata an gane. Amma ni da kai da ke da su da kowa mu ji cewa muna bautawa Allah dan neman yardan shi, dan neman lada, dan neman falala. Amma fa in ya ga dama aikin mu nan bai kai mu shiga aljanna ba, sai dai Allah ka lullube mu da rahamarka. Allah ka ba mu aljanna dan rahamarka. Ina ga nan ya kamata mu tsaya, sai ayoyin da zamu shiga suna da alaka da juna. Abin da muka karanta na dai Allah shi ba mu lada, inda muka yi kuskure kuma Allah mana afuwa. Ya Allah muna roƙonka da sunayenka mafiya kyau da sifofinka mafiya kamala, ya Allah ka karba mana ibadunmu, ka karba mana addu'o'inmu. Duk waɗanda suke da damuwa Allah ka yaye musu, ya Allah. Duk waɗanda suke da matsaloli na rayuwa kowane iri Allah ka san su, Allah ka yaye musu. Waɗanda suke da bukatu na alkhairi Allah ka biya musu, ya Ubangiji. Waɗanda ba su da lafiya ko a gida ko asibiti Allah ka ba su lafiya. Hali na kunci na kakanin kayi talauci duniya da lahira Allah ka mana sani da shi, ya Ubangiji. Ka ba mu ainihin zaman lafiya, Allah. Wannan ƙasar tamu Allah ka ba mu zaman lafiya, ya Allah. Ka ba mu shugabanni na gari, ya Allah. Ka sanya alkhairi da albarka cikin gidajenmu, ka sanya alkhairi da albarka cikin ma'aikatunmu da kasuwanninmu da makarantunmu da zuriyarmu, ya Ubangiji. Ka mana rahama duniya da lahira. Allahumma atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyata wal mu'afata fid dunya wal akhirah. Allahumma inna na'udhu bika min jahli al-bala'i wa darki ash-shaqa'i wa su'i al-qada'i wa shamatati al-a'da. Allahumma inna nas'aluka min kulli khairin ma sa'alaka minhu nabiyyuka al-mustafa sallallahu alayhi wa sallam, wa na'udhu bika min kulli sharrin ma sta'adaka minhu nabiyyuka al-mustafa sallallahu alayhi wa sallam, wa anta al-musta'an wa 'alayka al-balagu wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma qadhi hawaijana 'ajilihi wa ajil wa man 'asana bid-du'a. Allahumma ghfir li abaina wa ummahatina wa mashayikhina wa anfusina wa sa'il al-muslimin wal muslimat ya rabbal alamin. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم.